Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Inda Sulemani Rice tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata 14 ga watan Maris 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Sarfilu ba makanin labarai.
To, binta jami'an Ukraine sun ce yau Talata wani karamin makami mai linzami na Russia ya kai hari a birnin Kramatorsk, inda ya kashe akalla mutum guda tare da jikkata wasu uku. Kamfanin Facebook ya ce zai rage guraben ayyuka 10,000 watanni hudu kacal bayan da ya sallama wasu ma'aikata 11,000. Haka kuma za a ji cewa kasar China ta ce za ta dawo da bayar da dukkan izini ko bizar shiga kasar ta, tare da buɗe kan iyakokinta ga masu yawon buɗe ido na kasashen waje a ranar Laraba.
Kanin labaran duniya kenan. To, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Kwana ɗaya da bayan da babban bankin Najeriya CBN ya ba da umarcin ci gaba da amfani da tsofaffin kudaden takardun naira har zuwa yanzu wannan shekara, zuwa ƙarshen wannan shekara, jama'a na ci gaba da ɗare-ɗare da umarnin.
Ni dai yau na fara ansana da kyar dan ban san yanda zai kasance ba tukun na gaskiya, amma na ansa dai in jaraba an gani.
Amma baka ji labarin cewa a radio cewa a dinga karba ba?
Za kuma ku ji cewa kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi kira ga hukumomin Najeriya da su kawo ƙarshen harharen da ke salwantar da rayukan al'umma a ƙasar. Muna kuma tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu ga Sarfilu da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. Jami'an Ukraine sun ce yau Talata wani makami mai linzami na Russia ya kai hari a birnin Kramatorsk, inda ya kashe akalla mutum guda tare da jikkata wasu uku. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya wallafa a kafar Telegram cewa makaman ya afka tsakiyar birnin tare da lalata wasu manyan gine-gine guda shida. Muguwar ƙasar na ci gaba da yaƙi da fararen hula, in ji Zelensky, ya ci gaba da cewa suna lalata rayuka don kar su bar komai ga bil'adama. Duk da harin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane ba tare da wani laifi ba, dole ne a yi musu hukunci na gaskiya da adalci wanda ya daidai da hukuncin kisa. Tabbas hakan zai kasance. Harin ya zo ne a jirgin lokacin da Rasha ke nuni da abin da ta ce Ukraine na ƙin shiga tattaunawar sulhu. Kakakin fada shugaban ƙasar Rasha, Dmitry Peskov, ya shaida ma neman labarai cewa Rasha na da hanyar soji ne kawai a Ukraine. Dole mu cimma burinmu. Peskov ya shaida wa manema labarai, idan aka yi la'akari da matsayin gwamnatin Kiev a yanzu yana yiwuwa ne ta hanyar soja kawai. Zelensky da ya shanarar cewa tun bayan da Rasha ta mamaye ƙasarsa sama da shekara guda da ta wuce, cewa Ukraine za ta yi la'akari ta tattaunawa zaman lafiya ne kawai idan dukkan sojojin Rasha suka janye. Yau Talata, kamfanin Meta wanda ya mallaki shafin Facebook zai rage guraben ayyuka 10,000 watanni hudu kacal bayan da ya sallama wasu ma'aikata 11,000, wanda yanzu shine babban kamfanin fasaha na farko da ya bada sanarwar korar dimbin jama'a a zagaye na biyu. Muna sa ran rage girman ma'aikatanmu da kusan mutane 10,000 tare da janye buƙatar ɗaukar wasu ƙarin ayyuka 5,000 da ba su ɗauka ba tukunna, in ji babban jami'in gudanarwa Mark Zuckerberg a cikin wani sako ga ma'aikatan. Korar da aka yi wani bangare ne na sake fasalin kamfanin na Meta, wanda yake kokarin daidaita tsarin kamfanin ya soke ayyukan da ba su da fifiko ba tare da rage yawan kuɗin ɗaukar ma'aikata a matsayin wani bangare na shirin. Wannan labarin ya sa hannun jarin Meta ya ƙara da kashi 2% daga buɗe kasuwar hannayen jari. Matakin ya mayar da yunkurin Zuckerberg na mayar da wannan shekara ta 2023 ta zama shekarar da kamfanin zai inganta ayyukansa, tare da yin alkawarin rage kashe dala biliyan 5 ya zamto tsakanin dala biliyan 89 zuwa dala biliyan 95.
To, nan ba da jimawa ba, Sarfili zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, kwana ɗaya bayan da babban bankin Najeriya CBN ya bada umarnin ci gaba da amfani da tsoffin kudaden takardun naira 200, 500 da 1000, har ya zuwa ƙarshen wannan shekara. Jama'a na ci gaba da ɗare-ɗare da umarnin, yayin da masana tattalin arziki ke cewa lamarin zai ɗauki lokaci. Daga Lagos ga wakilin muryar Amurka Babangida Jibril da cikakken rahoton.
Kwara daya bayan da gwamnan babban bankin tarayyar Najeriya CBN Godwin Emefiele ya bada umarnin bankuna a Najeriya su ci gaba da karban tsaffin kuɗi tare kuma da bada tsaffin kuɗin ga 'yan Najeriya, har yanzu wasu 'yan kasar na ɗari-ɗari wajen mu'amala da irin waɗannan kuɗaɗe. Duk da cewa dai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya tsame kansa game da bin ƙin umarnin kotun koli da ta zartar kwanaki fiye da 10 da suka gabata, akwai alamun 'yan Najeriya har yanzu na so su ji wannan umarni daga bakinsa, kamar da wasu mazauna birnin Lagos suka shaida mani a tattaunawa da ne da su game da wannan matsala na mu'amala da tsaffin kuɗi da kuma sabbin kuɗi. To gani tare da wani mai sai da nama kuma zai ga mun sunan shi, ya suna malam.
To suna na Shehu Dan Nufawa. To ni dai yau na fara ansana da ƙyar dan ban san yanda zai kasance ba tukun na gaskiya, amma na ansa dai in jaraba an gani.
Amma baka ji labarin cewa a radio cewa a dinga karɓa ba?
To mun ji amma na daga kotu ne ba daga Baba Buhari ba, shi sa muke tsoron ansa.
Sunana Zakariya'u. Gaskiya ba mu fara ba, saboda babban matsalan shine mutane, mu 'yan kasuwa an mun sai da kaya, mun je kasuwa wajen manyan mu ba sa karba. Kuma rannan ni na je banki na an bani tsahin kuɗi da na mai da suka ce in your own, ba za su wa ansa ba sai dai in je CBN. To shine babban dalilin da yasa gaskiya ba mu karba, sai mun tabbata da abin ya tabbata.
Sunana Muhammad Sanusi. Yanzu nan ma ina zuwa mai na ya kare, sai na ji akwai wani gidan mai nan kusa da mu da yake sai da mai, na je da tambayan shi ko yana san ordinary rano. Suka ce su ba su fara ansa ba, saboda shi sun ji daga bakin shugaban kasar ne za su fara ansan ordinary rano. So definitely ba su ansa ordinary rano ba yanzu nan haka.
To kuma menene masana tattalin arziki ke gani game da wannan umarni da babban bankin Najeriya ta bayar na cewa a ci gaba da amfani da tsaffin kuɗin har zuwa ƙarshen shekara, kamar da kotun kolin Najeriya ta bada umarni tun farko?
Sunana Dr. Isa Imam Faiko daga Federal University of Technology Mina. Lelekan wannan magana da su CBN suka cewa a fara amsa kuɗin kamar yadda ita kotu ta zartar, lelekan in ta kasance haka to za a dan samu sauki, don matsalan da aka sawa shi ne karancin kuɗi. To kuma ita karancin kuɗi takan jawo abubuwa da yawa, za ka ga cewa yana karya kasuwanci a wannan dalilin, wasu sun rasa business ɗinsu, wasu kuma akwai wasu cinikayen da ake wani dole sai amfani da kuɗi. To kuma ba wannan kuɗin ta kaga an samu matsala.
Ko da yake kokarin da nayi domin jin ta bakin wasu ma'aikata na bankunan Najeriya a lokacin da na ziyarci harabobin bankunan sun ƙi su ce uffan game da wannan mataki. Babangida Jibril, muryar Amurka daga Najeriya.
Madalla, an gaishe ka Babangida Jibril. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga sarfili da ƙarshen labaran duniya.
To binta a Somalia an samu asarar rayuka da dama bayan wani harin kuna bakin wake da aka kai a garin Barhe dake kudancin yankin Gedo. Wani mazaunin garin ya shaida muryar Amurka cewa wata mota cike da mamai ta tashi a wani gini dake tsakiyar garin dake dauke da jami'an yankin a safiyar yau Talata. Akalla sojoji biyu ne ake kyautar da tun sun mutu, sannan wasu ba da ba a tantance adadinsu ba sun jikkata harin a cewar mazaunan garin. Nan take kungiyar Al-Shabab ta dauki alhakin kai harin. A wani sakon da ta wallafa a kafar sadarwa, kungiyar ta ce wani dan kunan bakin wake ne ya tuka mota makare da bawan bai a ciki a wani gini jami'an yankin ke taro domin shirye-shirin yaki da kungiyar ta Al-Shabab. Tun a watan Satumba shekarar ta gabata, kungiyar Al-Shabab ta yi hasarar wasu yankuna a tsakiyar kasar Somalia bayan wani yunkuri na haɗin gwiwa tsakanin al'umma domin tallafa dakarun gwamnatin tarayya. Kasar China ta ce za ta dawo da bayar da dukkan bizar shiga kasar ta tare da buɗe kan iyakokinta ga masu yawon buɗe ido na kasashen waje a ranar Laraba, lamarin da zai kawo ƙarshen hana shiga kasar na shekaru uku da aka kakaba don yaƙi da annobar COVID-19. Gwamnati ta faɗa yau Talata cewa za a koma tsarin shiga ba tare da biza ba a wurare kamar tsibirin Hainan da kuma jiragen ruwa da ke shiga babban birnin Shanghai mai tashar jiragen ruwa, waɗanda babu buƙatar biza don shigarsu kafin ɓarkewar annobar corona. Baki ɗaya, wato baki da aka ba wa biza kafin ranar 28 ga watan Maris na shekarar 2020, lokacin da Beijing ta rufe iyakokinta ga yawancin baki daga ƙetare, za a ba su damar amfani da su don shiga ƙasar muddin wa'adinsu bai ƙare ba. Hakanan kuma za a ci gaba da shiga ba tare da biza ba ga baki daga Hong Kong da kuma yankin Macau da ya shahara wajen caca na lardin Guangdong na kudancin ƙasar.
Haka da Sarfilu Hashin Gumel da ya karanto mana labaran duniya kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To har yanzu muna Najeriya, inda kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka yi kira ga hukumomin ƙasar da su kawo ƙarshen harharen da ke salwantar da rayukan al'umma. Kiran na zuwa ne bayan da wasu harhare da suka yi sanadin mutuwar mutane 35 a jihohin Katsina da Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya a ƙarshen makon da ya gabata. Ga Mahmud Lalo da fasarar rahoton wakilin muryar Amurka Timothy Obiezu.
Kungiyar Amnesty International na daga cikin kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da suke Allah wadai da harharen da aka kai a kwanan nan a arewacin Najeriya. Cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar Lahadi, kungiyar ta nemi hukumomin Najeriya da su ɗauki matakan gaggawa wajen kawo ƙarshen harharen 'yan bindiga a kudancin jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya. A ranar Asabar, 'yan bindiga ɗauke da manyan makamai suka farwa a ƙauyen unguwar Wakili da ke yankin zangon Katab suka kashe mutum 15, mafi akasarinsu mata da yara ƙanana. Cikin shekaru da dama wannan yanki ya sha fuskantar rikicin manoma da makiyaya, lamarin da ke haddasa asarar dubban rayuka. Kungiyar ta Amnesty ta ce an kashe akalla mutum 366 tsakanin watan Janairu da Yulin shekarar 2020. Aminu Hayatu shine kakakin kungiyar ta Amnesty International.
Authorities are not living up to their expectation that
yace hukumomi suna nuna gazawa wajen hukunta waɗanda suke kitsa waɗannan harhare. Abin takaici ne idan aka yi la'akari da cewa an jima ana kai ire-iren waɗannan harhare, san ba za mu lamunci hakan ba. Rundunar 'yan sandan jihar ta Kaduna ta ce tana kan gudanar da bincike, amma sakamakon binciken farko ya nuna mata cewa harin na ɗaukar fansa ne, bayan da aka kashe wani makiyayi yayin da yake kiwo a kwanakin baya. Kakakin 'yan sanda Muhammad Jalige bai amsa waya ba a lokacin da muka tuntube shi kan wannan lamari. Mai magana da yawun kungiyar ta Amnesty International Hayatu ya ce hukumomi sun sha cewa suna gudanar da bincike, amma shiru kake ji.
The position of the Kaduna State Government has been that investigations are going on.
Yace kullum matsayin gwamnati ita ce ana kan gudanar da bincike, amma babu wata rana guda da aka faɗa mana sakamakon binciken da suke ikirarin suna yi. Hakan kuma abun damuwa ne, domin yana ƙara wa masu kitsa waɗannan harare ƙwarin gwiwa. Najeriya na fama da matsalolin tsaro ta fuskoki da dama, waɗanda suka haɗa da hararen ta'addanci, garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa, da kuma fannin ƙabilanci. A wani hari na daban da aka kai a ƙarshen makon da ya gabata, 'yan bindiga sun kashe aƙalla mutum 20 a jihar Katsina da ke arewa maso yammacin Najeriya, a cewar 'yan sanda. Isa Gambo shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta Katsina, ya kuma ce tuni hukumomi suka maido da zaman lafiya a yankin da lamarin ya faru.
They came all along from Zamfara State on a motorbike.
Yace maharan daga Zamfara suka fito akan babura suka shiga cikin Katsina. Kodayake al'ummar yankin da 'yan sanda da sojoji da sauran jami'an tsaro sun yi kokari wajen daƙile harin, har jirgin sama muka tura, sai dai mutum 20 sun mutu, wasu kuma da dama sun jikkata.
So many persons were injured also.
A watan da ya gabata ne miliyoyin 'yan Najeriya suka gudanar da zaben shugaban ƙasa, yayin da wa'adin mulkin shugaban Muhammadu Buhari ke shirin ƙarewa bayan shekaru 8. Jama'a da dama za su jira wa magajinsa ido don ganin yadda zai shawo kan matsalar ta harare a Najeriya.
A gaida Timothy Obezio da Mahmud Lalo da wannan rahoton. To bari mu leƙa jamhuriyar Niger, inda wata mata da ta dukufa wajen taimakawa marayu da sauran yara da ake yarwa bayan an haife su. Matar ta ce tana yin wannan aikin sa kai ne domin ba ire-iren waɗannan yara damar yin rayuwa kamar kowa. Wakilin muryar Amurka Yusuf Abdullahi da ke birnin Yamai na ɗauke da ƙarin bayani.
Jefar da yara ko jarirai da aka haifa ba ta hanyar aure ba a bola ko kota ko wasu gurare na daban ya zama ruwan dare game duniya a jamhuriyar Nijar. Yankin Maradi da ke kudu maso tsakiyar jamhuriyar Nijar na ɗaya daga cikin yankunan ƙasar da ke fuskantar wannan al'amarin. Muhammad Lawli Garba babban jami'i ne a ma'aikatar da ke kula da kyautata rayuwar mata da yara ƙanana a yankin na Maradi.
Waɗannan yara an aka yadda su police ake fara gaya ma ita ke gaya ma wani bi tare muke ɗaukar su mu kai su uwa da ɗanta. An aka kai su sa'an nan mu kuma mu zo mu rubuta ma juji mai kula da haƙƙin yara gaya an yara da yaro kaza anguwa kaza sai ya ce mu je mu samu wadda za ta ɗauka. Hakanan ake sai mun tai mu nemo mata waɗanda suke so wasu suna da ɗaya wasu kuma basu taɓa haihuwa ba sai a ba su sarki waɗannan yaran tare da takarda wadda ake ce ma ordonance de placement de juge de mineur.
Malama Balkisha Aibu ta share kusan shekaru 10 tana kula da ire-iren waɗannan yaran da aka tsinta.
In na ga yaro wanda bai da uwa bai da uba sai tausayi ya kama ni ga yadda nake jin su tamkar ni na haye su a wannan iya da Allah ya bani a wannan abin duniya din ba ni sa a wannan yaran wani abu ya same su.
Ko bayan yaran da aka tsinta malama Balkisha Aibu na kuma ɗaukar ɗawainiyar yaran marayu ko mara galihu wacce yake gina musu wata sabon rayuwa ta hanyar kula da ilimin su da basu tarbiya da dai sauransu.
Gaskiya Hajiya na kyautata mun kuma tana mama alheri sosai. Tana taimaka mun zuwa ekol da kuɗin da take ba mu kuma tana taimaka mun da ta kama mu ciki kuma ma muna fata Allah sa ta tsufa kuma ta taimaka mun ma mu girma. Likitan ke sa in zama in na girma ana sa in mata biyayya in mata diyan da tamman dan ina a karama.
Muna cin abinci muna cin nama muna cin shinkawa muna cin makaroni tana ba mu kaya in mutum ba lahiya tana ba mu kuɗi mu sayo magani ko ta kai mu likita.
Yanzu haka masu faɗa a ji a yankin na Maradi na ci gaba da faɗi tashin na ganin an kawo ƙarshen wannan al'amarin.
Kadar an targa ta zo a kawo a runguma a harin abin nan. Mutum shi samu ɗan nan wanda ba shi ba ya anhwan duniya an bai anhwan shi ba anhwan duniya ka adana ka haƙura kadar a fi Allah kawo ki ɗaukar ki adana abinki ko uwaye ku bar sa ɗayan ku sayar da abin. Inda mace zo an kike ciki kin zo gida kin da babu shi ta zo miki na kaka abin ku uwaye ka kasu hannun hukuma.
Malama Balkisha Aibu na samun 'yan kudaden da take taimakawa waɗannan yaran ne ta hanyar ƙananan sana'o'in da take yi, don haka take buƙatar gudunmuwa wajen hukumomin Nijar da ƙungiyoyin tallafi domin cimma burinta na ƙara kyautata rayuwar waɗannan yaran. Yusuf Abdullahi daga Niamey, jamhuriyar Nijar.
Madalla gaida Yusuf Abdullahi da wannan rahoton. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 ne na safe da minti 17 a jamhuriyar Niger.
To shirin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 16:25 kuma 31 wato yanzu binta shirinmu na gaba wanne ne da mun shiga
yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato noma tushen arziki
noma tushen arziki noma alladi na gaba.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da wakilinmu na Agadez Hamid Mahmud yayi da shugaban ma'aikatar da ke kula da noma a jihar Agadez Muhammad Ma'azu Umar Sanda kan irin illolin takin zamani da magungunan kwari da manoma ke fuskanta a jamhuriyar Nijar. A cikin shirin namu na wannan makon za mu dora inda muka tsaya.
Ka gani na fari mutane suna kashe kansu da kadan da ake ce additive ba sani ba. Na biyu an baka dauki matakan nan ba za ga mutun ya rasa mazakutan shi ma duka wannan illan magani ne. Kuma yanayi da muke ciki sai kaga wani lokaci wannan magani da ake sawa yana taruwa guri daya. Wata rana nun gurin numu masu yi wuya an ka zo gurin bayan numuwa tunda maganin nan ya bata shi. Kuma an da yi tare na indiya an akwai ruwa na gudanya ya gudanya kamar wani gulibi ko kori ya tahi. Sai ya dauki wannan magani wanda ya taru a wannan guri ya kai cikin tabki. An yi iske kihi da duka rayuwar take ci sai Allah ka su. Kenan ni kire na ga mutane gaskiya a rage amfani da wannan abu. Kuma a koma ma amfani da wannan taki namu na gargajiya a raba shi. In ka raba shi yana da amfani. Kuma akwai halu husau idiya da malaman gona suka gwada ma mutane. To shi wannan kamar kore kwari ne yake. Ba kaman maganin nasara bane wanda an sa yanzu sha yanzu biya yanzu. Shi ko yayi lahiya da a ce ka sa magani ka gane ko kuma ya halbe ka. Gara kai amfani da shi wannan husau na gargajiya. Wadan dai masu bisu ba da sakamako diya ba a samun sakamako diya yanzu kamar da za a samu buhu goma na anda kai amfani da taki da maganin nasara da takin nasara shi wancan bai wuce kamar a samu rabi amma lahiyar ka tahi komi garin tahi da a ce ka me ake cewa ka noma ka sakamako da yawa amma ba ka kace da kai iyalinka ba kaje ka sai da mutane kaga ka cuta musu ba iya gane sai da kadan kadan da kadan kadan ka gani sai aga wannan amfanin da muke da taki na zamani da wannan magani na zamani shine ya kama illa shine ya kama wannan matsala
kamar haka yana nufin cewa za a rage samun amfanin gona sakamakon amfani da taki da suke dake da illa sosai ga wuraren gonakan nasu manoma
shi wannan taki na zamani kun gane an ana sashi ana samun sakamako diya ana samun kamar ton 2 zuwa 3 a guri an ana sashi amma aka matsa sashi akwai lokacin da kwata-kwata ma za a gani ka bata gonarka ba za ka samu komi amma shi wannan kamar yanzu taki na gargajiya an kana amfani da shi ko kuma magani na gargajiya baka bata kasarka sai duk kullun sakamakon da za ka samu ba zai kai ba na wancan ka gane ku an kai matsayin kamar shekara 10 kana sa wannan akwai lokacin da an kai gaba da sa wannan taki na gargajiya ko magani kwata-kwata ma za ka samu amfani kai kenan ka bata gurinka shi ko wannan namu na gargajiya taki na gargajiya da magani na gargajiya gaskiya an kana da amfani da shi ba shi da illa kamar wancan na nasara
kamar wata illa ce ko kuma wata irin barna ce amfani da takin da ya wuce kima zai yi manoma
ne ake ce amfani da taki an yi yawa yana iya sawa kamar sakamakon da ake samu yayi kasa kamar an kana samun ton 10 an ka matsa sashi zuwa lokaci zuwa lokaci kaza ka bata kasarka wani lokaci sai ka ganka ma kana samun kamar ton 2 kai kenan sakamako zai kasa kuma shi wannan magani an ka matsa sashi kwari da ke ya samu shi akwai lokaci da zagari in wayi zagari ma an ka sama kamar baka samu shi ba bai ce mishi komi shine nasaranci ake cewa ya develop resistance kenan bai ce ma komi kenan sai ka kai an kana sa kamar yanzu maganin sunan shi malachion an kana sa shi kana sa shi akwai lokacin da kwalin ya saba da shi bai ce mishi komi kenan dole ka saki halu koma wani kenan an ka koma wani kenan shi wannan maganin kamar da cikin kashi 100 ko kashi 1 bai taba wannan kwari kashi 100 ba ɗaya cikin kasa yake zuwa kenan kullun an yana taruwa kamar yadda na gaya ma wata rana gari zai waye zaka zo kai iske kwata-kwata ma kasar taka bata bada sakamako shine illar da ake samu
ya girman matsalar take a cikin jihar Agadez
an ka dauka wata 12 wata kenan shekara guda saman shekara wata 12 duzu kenan mutane suna wannan noma rani kuma suna amfani kwarai da wannan taki kuma suna amfani da wannan magani dan ma abin da Allah ya ka sauki dangance da wancan malati da aka samu ta covid nan sai aka samu rupture sai aka samu dakatar da samu wannan taki shine mai ka saukin abu amma Agadez suna cikin kasar Niger cikin wannan jiha takwas an da ake amfani kwarai da wannan magunguna kuma da ake amfani kwarai da wannan taki kenan kire na da ga mutane shi da gaskiya a rage amfani da shi ba a ce a tsida ba amma a rage gaskiya aka matsa dai gaskiya akwai sakamako mara kyau da zai bi baya
shin ku yi binciken gonakan mutane da suke amfani da irin wannan takin kun ga yadda al'amura suke gudana
wannan ba ma sai an kai bincike ba an ka diba da kanka tun in ka je kwari da ka shiga cikin kwari da ka shiga cikin gurin noman rani zaka rika shin warin wannan magani kenan wannan ba ma sai ai ma bincike ba kamar a je bincike ba kai maka bincike ma amma mu da muke zuwa kai da kawa muna zuwa bin sar kawa muna gani yanda mutane suke amfani da wannan abu da suke amfani da taki da yawa kuma da suke amfani da magani halu da yawa wannan ko da kanka ka tayi ka dan jarida ko da ka dan ka tayi wani kwari ka gani yanda mutane suke amfani da wannan abu kuma ba nan kadai bane duk Niger ne wannan bayan ka dauka agarsa dan dama-dama ga garuruwa wanda suke iyaka kamar da Nigeria tunda nan kusa ne ketare ne zaka je ka nemi nan ayan hani kwarai da shi tunda akwai bincike diya da aka yi dangance da wannan kuma gaskiya ai ya ba da sakamako na cewa mutane suna amfani kwarai sun matsa kwarai da wannan amfani da magani da taki kuma ba da bin ka'idodi ba to wannan kuma yana da illa ga mutun kanshi to sai ga mutun wajen karfe 11 ya zo shi ba riga ba wando ko kuwa da riga da dan karamin wando ya zo bai rike kanshi ba shi ko kamar nan hadi akwai matakai da ya kamata a dauka musha amfani da shi wannan magani
masu sauraro anan zamu dace a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakon namu shugaban ma'aikatar da ke kula da noma a jihar Agadez Muhammad Ma'azu Umar Sanda kuma wakilin ma Agadez Hamid Mahmud sai kuma Julius Gresham ta taimaka ta da mana sauki da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
gaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga kadan daga cikin rayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email
Sakonmu na farko ya fito daga Ayuba Isa garin Sarkin Noma yace muna jajantawa al'ummar jihar Kano bisa ga gobarar da ta auku a kasuwar Singa Allah ya mayar da gurbin abin da aka rasa amin Sakon Malam Hamidu Kalalabuwa jihar Difa yace kira na zuwa ga ƴan kasuwar mu na Niger ga azumi ya kusa da su rage farashin kayan su a kasuwa domin talakawa su samu saukin rayuwa da fatan Allah ya sa sun ji wannan kira nawa shi kuma sakon Baffa Haruna Batoga yace kubutar da wasu mutane 14 a hannun masu garkuwa da mutane da ƴan sanda suka yi a jihar Zamfara hakan abu farin ciki ne duba da yanda waɗannan da aka kubutar da su din suka kwashe fiye da kwanaki 60 a hannun ƴan bindigar Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Alhaji Umar Forever Gashuwa da Adam E Adam Gashuwa suka ce rashin mutunta umarnin kotu na ci gaba da amfani da tsofaffin takardun kuɗi da ke haifar da naƙasu ga tattalin arzikin ƙasar abin damuwa ne matuƙa to mun gode masu sauraron mu ku ci gaba da aiko mana da sakonninku
Madalla an gaishe ki Zarawu Fage yanzu kuma sai labarai a takaice
To a takaice jami'an Ukraine sun ce yau Talata wani makami mai linzami na Russia ya kai hari birnin Kramatorsk inda ya kashe akalla mutum guda tare da jikkata wasu uku Shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya wallafa a kafar Telegram cewa makamin ya afka tsake birnin tare da lalata wasu manyan gine-gine guda 6 Yau Talata kamfanin Meta wanda ya mallaki shafin Facebook zai rage guraben ayyuka 10,400 kacal bayan ya sallama wasu ma'aikata 10,011 wanda yanzu shine babban kamfanin fasaha na farko da ya bada sanarwar korar dimbin jama'a a zagaye na biyu. A Somalia an samu asarar rayuka da dama bayan wani harin kuna bakin wake da aka kai a garin Bandhe dake kudancin yankin Gedo. Wani mazaunan garin ya shida muryar Amurka cewa wata mota cike da mabumai ta tashi a wani gini da ke tsakiyar garin da ke dauke da jami'an yankin a safiyar yau Talata. Nan take kungiyar Al-Shabab ta dauki alhakin kai harin. Kasar China ta ce za ta dawo da bayar da dukkan bizar shiga kasar ta tare da bude kan iyakokinta ga masu yawon bude ido na kasashen waje a ranar Laraba. Lamarin da zai kawo ƙarshen hana shiga kasar na shekaru 3 da aka kaka ba. Dan yaki da annobar COVID-19 gwamnati ta faɗa yau Talata cewa za a koma tsarin shiga ba tare da biza ba a wurare kamar tsibirin Hainan da kuma jiragen wato da kuma jiragen ruwa da ke shiga babban birnin Shanghai mai tashar jiragen ruwa waɗanda ba a buƙatar biza don shiga su kafin barkewar annobar COVID-19
To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel wanda ya tsaya ni gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na yau. Ni ce taku Tinta Suleiman ne nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Huta lafiya, ma salam, amma kada ku yi nisa domin shirinmu ne wa da gobe na tafi.